sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin zabe ko nadi, amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga kuma labaran duniyar. Dubon dubatar jama'a ne suka bazu a titunan birnin Baghdadi a jiya Asabar domin jimamin mutuwar babban jami'in sojin Iran da wasu shugabannin sojin kasar Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin da kasar Amurka ta kai ta sama lamarin da ya ƙara zafafa tankin rikici a yankin gabas ta tsakiya. Prime Minister Iraki Adel Abdul Mahdi ya shiga cikin masu macin a wani taron jana'iza wanda akasarinsu suke rera waƙoƙin nuna tsana ga Amurka. Daga cikin masu macin makokin akwai mazaje masu yawa sanye da baƙaƙen tufafin soji da ke matuƙar biyayya ga General Qasem Soleimani, shugaban zaratan sojin juyin juya hali na Iran wanda ya rasa ransa a harin da aka kai a filin jirgin saman Baghdadi a ranar Juma'a. Bayan da aka isa da gawar Soleimani a gundumar Khuzestan ta kasar Iran a jiya Asabar, za a ɗauke ta zuwa birnin Mashhad mai daraja ga 'yan Shi'a a Iran a yau Lahadi, kana wuce zuwa Tehran daga bisani a yi jana'izarsa a garin Sana'i Huwa na Kerman a ranar Talata. A halin da ake ce kuma, fadar shugaban Amurka ta White House a jiya Asabar ta sanar da majalisar dokoki a hukumance dangane da harin jirgin sama maras matuki, a cewar wasu jami'an majalisar biyu. A ƙarƙashin dokar ƙarfin ikon yaƙi, akwai buƙatar sanar da majalisa cikin sa'o'i 48 da baiwa sojin Amurka umarnin aiwatar da lamarin da kan iya haifar da yaƙi. Jami'an sun ce an aike da wasiƙar saƙon wanda sirri ne zuwa ga majalisar, kuma zai yi bayanin dalilai da kuma hujjojin gwamnatin Trump na kai harin akan Soleimani da kuma bayanan sirrin da suka haifar da ɗaukar matakin da kuma hasashen matakin shigar soja a lamarin. Babu tabbacin ko za a bayyana bayanin wasiƙar ga al'umma. 'Yan majalisar da dama na jam'iyyar Democrats sun soki lamirin kai harin, suna cewa shugaba Trump ya ƙi shaidawa majalisar tun kafin lokacin kai harin ko kuma ya nemi amincewa da kai harin. To sai dai White House ba ta amsa buƙatun manema labarai ba na yin sharhi ko kuma mai da martani akan wannan lamarin. Wani sabon janar ya bayyana da zai shugabanci zaratan sojojin juyin juya hali na Iran da kuma zai kula da ayyukan Tehran a gabas ta tsakiya. A daidai sa'ar da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi barazanar ramuwar gayya mai zafi a kan kisan Qasem Soleimani, rundunar ta zaratan sojojin da ake kira dakarun Quds, sashe ne na sojin musamman na juyin juya hali mai ƙarfin dakaru 125 da suke karɓar umarni kawai daga shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dakarun ne yake kula da shirin ƙera makaman ƙare dangi na Iran da kuma dakarunta, yayin da kuma dakarunta na ruwa ne ke bibiya tare da sanya ido a kan sojin ruwan Amurka a gabar tekun Fasha. Tamkar dai wanda ya gada Ismail Ghani ya fuskanci yakin Iran da Iraki da ya kashe dubban mutane a shekarun 1980 kana daga bisani ya shiga sabon rundunar ta Quds. Masu lura da al'amura na ganin Ghani mai shekaru 62 ya rike da samun babban mukami da karfi a rundunar, kuma ana ganin daya daga cikin ayyukansa na farko shine shugabantar mai da martanin ramuwar gayya da Iran ta kuduri a niyyar yi akan harin sama da Amurka ta kai da ya kashe da dadin abokinsa Soleimani. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani uba da ɗansa da suka kwana biyu suna fama da harsunan wuta sun kasance na baya-bayanin da suka hallaka a gobarar daji mafi muni a tarihin Australia yayin da barnar take ci gaba da fadada a cikin akalla jihohi uku a jiya Asabar sakamakon iska mai karfi da kuma tsananin zafi. Yawan waɗanda suka halaka a gobarar a yanzu ya kai mutum 23. Prime Minister Scott Morrison ya faɗa bayan kiran ƴan kwana-kwana kusan 3,000 da su yi ƙoƙarin magance yaduwar gobarar da ake hasashen za ta ƙara harzuka a duk tsawon ƙarshen mako. Hukumomi sun gano Dick Lang mai shekaru 78 da ɗansa Clayton mai shekaru 43 bayan da aka sami gawarwakinsu a kan wani titi a tsibirin Kangaru. Iyalansu sun ce mutuwar ta jefa su a cikin alhini sosai a wannan babban iftila'in. Hatsarin gobarar na karuwa sakamakon karuwar yanayin zafi a jiya Asabar a duk faɗin Australia inda ya haura digiri 43 a ma'aunin Celsius a Canberra. Babban birnin jihar Kane ya kai har 48.9 a yankin Perth da ke makwabtaka da Sydney.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. Mutane kan yi dafifi su saurare ni duk lokacin da na fito yakin neman zabe, da hakan yasa nake fatan tarihi zai yi min adalci, in ji shugaba Buhari. Tun faduwar mu zabe muka rasa yancin fadar albarkacin baki, in ji sarkin Arewan Bauchi. Na yi ta faman takara amma ana rage min gudu don ni mace ce, in ji yar siyasa Munira Suleiman. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya lura da yadda mutane ke mara masa baya a duk lokacin da ya fito don yakin neman zabe. Shugaban ya kara da cewa lokacin da ya zarci jihohi 36 ya ga dandazon jama'a sun fito don tarbarsa da sauraron bayanan da yake yi, da hakan ya nuna suna ƙaunarsa da jajanta masa. Shugaban na magana ne a lokacin da ministan Abuja Muhammadu Musa Bello ya jagoranci mabiya addinin Kirista don ganawar bikin Kirsimeti. Yawan mutanen da kan fito, in ji shugaban, kuɗi ba zai iya sayan goyon bayansu ba, da haka yana fatan tarihi zai yi masa adalci bayan sauka daga mulki. Buhari, wanda ya fara takara 2003 ya lashe zaɓe a 2015, ya ɗora kamfen ɗinsa kan batun yaƙi da cin hanci.
Saboda sun fahimci da sa'anninmu da na ƙasa da mu ba da nisa ba, na yi gwamna jihohi 6 a lokacin. Duka Arewa maso gabas. Na zo ne minista mai shekara 3.5. Na yi shugaban ƙasa wata 20, duk an tsare ni shekara 3.5. Na fito na yi aikin PTF kuɗin rarar man fetur ɗinnan kusan shekara 5. Allah ya rufe asiri, duk abubuwan nan da aka yi mutane suka ga an riƙe amanar al'umma. Ni ina so ba wanda ne ne sa al'umma suke yarda da magana in na fito ne ta sai waɗannan abubuwa wanda ne. Wasu ne duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba. Na yi gwamna, na yi minista, na yi shugaban ƙasa, ga wannan sha'ani na PTF. Aka samu manya-manyan kuɗi wanda Abacha ya yi doka aka yi amfani da shi, aka gyara hanyoyi, aka gyara asibitoci, aka gyara makarantu, aka kawo magunguna, aka taimaka wa jami'an tsaro da 'yan sanda. Saboda haka mutane ba wawaye ba ne, sun lura sun ga ana riƙe amana. Shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su haƙura su ce bari mu gani, ga alama haɗewa ba alanan zai tsaye aiki. Ga mu da ƙasa, ga mu da ruwa, ga arziki na ƙasa da kuma al'umma mai basira. To amma sai zamana sharholiya ta ci ƙarfin shugabanni a lokaci daban-daban.
Shin shugaba Buhari ya ɗora daga irin ayyukan da ya aiwatar a PDF a zamanin Abacha kamar yadda ya ambata a wannan zantawar? Dan majalisar wakilai guda Jika Zaure yana daga waɗanda kan mara wa shugaban baya, inda ya sharhi kan kalaman shugaban.
Yana fatan 'yan Najeriya za su tuna da cewar shi mutum ne mara cin hanci da rashawa, wanda bai azurta kansa da dukiyar al'umma ba, mutum ne wanda burinsa ya ga an tsaye da gaskiya da adalci, kuma mutum ne wanda yake da haƙuri kuma yake da ƙoƙarin kullun ya ga an Najeriya ta gyaru. So ina ganin abin da yake nufi shine Najeriya za ta tuna da shi a matsayin mutum mai kishi dukkan wasu al'amura da suke faruwa da mutane suke ganin laifinsa ne ba laifinsa bane ba, domin magana ta gaskiya an riga an sa Najeriya a cikin matsaloli ne waɗanda yanzu ake ganin kamar shuka ce aka yi yanzu ne ta fito. So kaga in kana kokarin abu a zuciyarka ka tsarkake zuciyarka, amma wasu kuma suna maka kallon wani abu, su dole ne zaka ce kana fatan tarihi zai maka adalci, domin adalci shine zai duba ya ga niyoyinka da kuma irin manufofinka da kuma irin abubuwa da kake ta kokarin ka ga al'umma sun samu na alheri.
Shugaba Buhari ya ce yayi bakin kokarinsa wajen ayyukan raya ƙasa, kuma zai ci gaba da dagewa kan wannan manufa har ƙarshen mulkin sa 2023. Gwamnatin Buhari na fama da sukar rashin cika alƙawari, rashin adalci a yaƙi da cin hanci da rashawa, da ɗaukar matakai da kan kuntata wa talakawa.
Ina jin report ɗinka ne na cin hanci da rashawa.
Haka gaskiya ne.
Ake ai cin hanci da rashawa Najeriya, in ka ga an daina to an yi tashin alƙiyama.
Gaba ɗaya ma.
Gore. Aba babu wata hukuma da albaniya ba, ta yi gashi ana gani ana gabin da ake yafa don shugaban gasa ana gasa fitfu da maimakon an kama su mana an kama su ne.
Ra'ayin wani talaka kenan. Abokin APC sun koka kan yadda suka ce suna samun kalubale wajen rawar gaban hantsi, har ma in suka shiga kafar labaru suka yi wani bayani sukan fuskanci gayyatar jami'ai ko ma yiwuwar gurfana gaban alkali. Sarkin Arewan Bauchi Hassan Sharif na daga yan APC da ke da korafin cikin waɗanda suka ce tsohon gwamna MA Abubakar Kamfen.
Ina kira ga Inspector General ya sa ido a kan yaransa musamman na Bauchi, daga kan CP ya bincika meye dalilin ake kama 'yan siyasa ake kira tura su gidan yari. Abu ne na siyasa kawai, dan gwamna ba dan APC ba ne ya dinga muzgunawa mutanenmu kuma an kyale shi, wannan ba adalci a ciki. Saboda haka muke kira da su
waɗannan mutane da kake cewa an kama din. Waɗanne irin mutane ne kuma
yan jam'iyyar APC sun fito ne sun faɗi ra'ayinsu, suka soki abubuwan da gwamnati take yi, wanda yake shi kansa shugaban ƙasa ana sukansa, kana ji a radio, kana ji a talabijin, kana gani a jaridu, amma bai taɓa kama wani dan ya faɗi albarkacin bakinsa ba. Amma gwamnatin Bauchi tana kama mutane tana kai su gidan yari. Kamata ya koyi da gwamnan da ya gada, ba irin zagin da ba a yi ma MA, amma mutum ɗaya ya tura shi gidan yari. Uwar jam'iyyar APC ta sa ido akan abubuwan da ke faruwa a Bauchi, saboda ana guna mana gaskiya.
Ya san Sharif faɗa mana ka ce su don faɗan albarkacin baki yasa ake kama
mutane.
Shin wani irin faɗan albarkacin baki ne?
Magana na siyasa. Gwamna ya abubuwan da yake kaga ya mu sun yi magana akan tantance ma'aikata da ake yi, da kuma magana da yi akan yanda ya ɗebi kuɗi a faɗan ra'ayi shi mai magana ya ce an ɗebi kuɗi an tafi Bayelsa zaɓe. Sai ya ce kuma an kwace wata makaranta ba an yi yarjejeniya. To duka kaga wannan maganar bai kamata a ce a kansu an kawo mutum da mutuncinsu da darajarsa an kai shi don yari. Akan
gwamna ba shi da ikon ya yi tafiya ya je wata jiha. Ina zuwa Alhaji Hassan Sharif, shin gwamna ba shi da ikon ya tafi wata jiha ya taya al'ummar jihar campaign saboda su ci zaɓe? Yadda muke ganin kowanne gwamnoni ma suna yi, na jam'iyyar APC ma sun yi haka a Bayelsa, sun yi haka a Kogi, sun yi haka tun ma zaɓen Ekiti da ya wuce.
Yanzu ɗan jihar Bauchi ba da ƴancin ya ce don me aka ɗauki kuɗinsa aka tafi Bayelsa, ba a masa adalci ba, in ya faɗi haka kuma shi an masa laifi.
Kuɗin nawa aka ɗiba?
Ta wannan sai a bincika a gani ya ɗiba ko bai ɗiba ba, sai jami'an gwamnati su bi don su ƙaryata ko su kare, ba ku kawo mutum ku kashe gidan yari ba. Ba dalilin da aka yi mutum gidan yari karɓar shi da iyalansa yau, ka ƙi ba da dalilinsa kamar wanda ya kisan kai. Ko mutum daga zaran ka yi magana a rediyo shi ke sai a kawo maka takardar sammaci. Kuma gashi suna biyan yara suna shiga suna cin mutuncin mutane, ba a kai su kotu ba wanda ya zarge su. Wannan wani demokuraɗiyya ne. Gaskiyar magana Bauchi tana buƙatar ɗauki akan abin da ake mata na musguna na hamayyar faɗuwar jam'iyyar a Bauchi. Ko da ke muna sufurin kore yanzu, muna fatan cewa Allah da maganar ma zai zo ƙarshe, saboda ba a mana adalci gaskiya.
Ya za mu yi mu ɗauka cewa gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad na PDP shi yake sa a kama mutane, sun da ka kawo cewa ƴan sanda ne suke zuwa su kama mutane?
In ba kai ƙara ba ɗan sanda haka zo gidan kai kama ka ne?
To zuwa zan Sharif, kai tun ma da aka sani ai kana maganganu a gidajen rediyo da ma kowace ma kafar labaru, me yasa kai ga kanan kana yawo ba wanda ya kama ka?
Yanzu ni kaina ana caji na as criminal offense. Wai meye na yi magana ma wani na ce wani babban yaya a kansa an kai ni kotu, ba don Allah sa ina da lauyoyi ba, yanzu ma ina gidan yari ne kaina.
Wannan kenan daga bayanan NAPC da hakan ya sa na tuntuɓi hukumomi a Bauchi don jin martaninsu.
Sunana DSP Kamal Dattin Abubakar, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ke jihar Bauchi. Kes ɗaya na ji ya kawo kira sunan wani shi Alhaji Umar Abara Danyalwa, wanda aka kama shi aka kai shi kotu a tsari na aikin ɗan sanda. ko shi yanzu ya kawo mana korafi wani ya ci zarafinsa ko kuma muka ji wani yana yin wani abu da ba daidai ba wanda ya taka doka, za mu gayyace shi kuma za mu yi bincike a kai. Idan muka samu tabbata cewa akwai laifi a ciki, ba ma yanke hukunci. Kamar yadda yake cewa ana 'yan sanda suna tura jama'a gidan yari, 'yan sanda bai da iko na tura wani gidan yaro. Kotu take tura mai laifi gidan yaro ba ɗan sanda ba. Shi wannan bawan Allah ya shiga gidan rediyo ya yi zargin cewa mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kashe naira biliyan ɗaya a zaben jihar Bayelsa. Daga baya bincike ya nuna cewa bai da wani tushe, bayan mun samu korafi daga wurin gwamnati wanda akan haka ya tafi aka shi zuwa kotu yake fuskantar shari'a akan wannan zargi. Saboda haka duk wani abu da aka ce yau doka ta hana shi, in ka yi shi mu a 'yan sanda za mu ɗauki mataki. Misali wannan zargi ne wanda yake akwai doka a kansa, wato giving false information with intent to mislead the general public, wato ka ba da bayanai na ƙarya wanda za su iya kawutar da tunanin mutane su fara kallon mutum a wani abu, kuma zai iya ɓata shi wanda aka zarga da wannan abu. Shi akan wannan aka gayyace shi, wanda kuma daga nan bayan bincike aka tura shi a kotu.
Ita kuma 'yar siyasa daga Kaduna Munira Suleiman ta shigo shirin nan, ta ce ita mace ce yasa ake mata gani-gani a siyasa.
Wato a nan Lero East constituency babu mace da ta taɓa fitowa takara, sai ni ne ce mace ta farko da ta taɓa fitowa a wannan constituency ɗin ta yi takara. Ita mace in ta fito takara akwai ƙalubale da dama da kuma wato surutai da take sha, musamman ma in baka da aure ka fito takara, mutane suna ma wani fassara kuma suna koni ya kini da wasu abubuwa da ake jangwana maka, wanda in baka toshe kunnenka ba to zai iya kai ka kai kanka ga matsala da kuma shiga damuwa a rayuwanka.
Kuma mun yi da kadan mu yi nisa kamar kalubale daya da rashin aure ke jawo wacce take son tsayawa takara don mutane su fahimce ki sosai.
To alhamdulillah shi dai ni ina gani mace mai aure gaskiya arewacin Najeriya ta fito takara za a fidan mutunta ta, ban ce mutuntawa gaba ɗaya ba, tun daga gaba ɗaya arewacin Najeriya ba su yadda mace ta fito takara ba. A wasu wuraren ana cewa abu ne wanda addini bai ce ba ko kuma abu ne wanda bai dace ba, amma ni sai in ga kaman matan nan da suke zuwa kaman mu yanzu da muka yi karatu, menene amfanin karatun mu in ba mu fito mu ma an dama da mu ba? Wasu abubuwan da yawa kana so ka yi, kana so ka taimaka, kana so ka tallafa, amma in baka da wannan karfin da kuma yanda za a ji muryanka a saurare ka har ka taimaka mu al'umma, to kaga in ba siyasar kai ba ba za ka shiga a dama da kai ba. Kuma abu ne wanda wato duk da kalubale da duk matsalolin da aka shiga wato ta fannin tsoro daidai da batanci da duk wani abu da za a yi na mace domin ta janye ko kuma ta tsorata babu abin da ba a yi mun ba, kuma wannan bai sa na ja da baya ba, saboda na yarda Allah ke yi ba mutum ke yi ba.
To mun ne zaki kwatanta kanki a matsayin mace wacce ba ta tsoro?
Gaskiya alhamdulillah ni ba mace bace ba mai tsoro ba, musamman in dai a harkan siyasa ne, tunda in dai maza za su iya su ma su tsaya a yi da su, to me zai hana mace ma ta fito a yi da ita?
Munira ai mata sun samu mukamai kuwa, ciki har da majalisar dattawa da wakilai, ga ma mataimakiyar gwamnan jihar ku ta Kaduna Hadiza Balaraba daga yankin Sanga. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin, ni Nasiru Adamu Alika da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Har yanzu dai wasu 'yan Najeriya musamman dai a yankunan karkara ba su daina sowa ta murna duk lokacin da suka ga an kawo wutar lantarki ba, musamman ganin yadda wutar lantarkin ta yi wuya a yankunan karkara. 'Yan Najeriya da dama dai sun fara karaya game da maganar samun ingantacciyar wutar lantarki a wannan ƙasa. Yayin da suke ganin samun sabon ministan wutar lantarkin ya karfa gwiwar ganin an samu sauyi a shekarar 2019 da ke fita, amma dai kuma da yawa har shekarar 2019 ta kare ba a ga sauyin da aka dade ana kura idan gani ba.
Muhammadu Mustafa kenan, gaskiya wannan wata manage mace ne, sai a dan tsammana karaya banza da mu kuma wata na yi a ce kawo kudi.
Ni suna na Abubu Abdullahi, kasuwa a Gwakar Buhu, ya tsakani da Allah mu dai ba mu more wutar nan.
gaskiya da tayi awa ɗaya ba za ka kuma ganin ta ba sai gobe
zuwana awal Mustafa shan wadin ma sai ne kara kawo gaskiya ina ga samu wutar lantarki a wannan jikalan da muna tare kaman da mu samu wuta fiye da inda muka samu a baya amma sai abin ya bamu mamaki sai muka samu aka san haka ba wani abu da ke canzawa ko abin ma kada ka tabbata barewa ne
rana amini yaya lalle a 2019 mun samu wuta kashi 2 cikin 10 hakan ba mu tsaye na awa 2 zuwa 3 a rana
matsalar wutar lantarki a Najeriya dai ita ta sa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya sauya mata suna daga tsohon sunan ta NEPA zuwa hukumar samar da wutar lantarki ta PHCN wanda daga baya ganin ba a samu sauyin da ake nema ba ya sa aka sayar da hukumar samar da wutar lantarkin don a inganta ta wannan dabarar ma dai wasu ƴan Najeriya sun ce bata haifar da damai ido ba
sunana Ibrahim Danbatta magana ingantaccen wuta a Najeriya ma bata taso ba gaskiya al'amari inda gwamnati tana so ta talaka adalci ta karbe wannan wutar
sai magana Adamu Abubakar Dogwa gaskiya wutar lantarki a Najeriya gaskiya ba kaman yadda take hannun gwamnati ba ada kusan lokacin tana gwamnati gaskiya an fi samun ta
sunana Zulai gaskiya ba a samu ba wani samun wuta sosai gaskiya dai an fi samun wuta ba kaman yanzu ba
babbar damuwar da za ta dade a zakatan wasu ƴan Najeriya game da wutar lantarki a shekarar 2019 dai ba za ta wuce kalaman ministan wutar lantarki na cewa ya zo ya ga aikin wutar lantarki na mambula ba a koda share gurin da aka ce za a yi aikin ba yayin da al'ummar jihar Kaduna kuma za su dinga tunawa da shekarar 2019 da aka waye gari ministan wutar lantarki ya zo jihar Kaduna aka dinga shan wutar ba ta da daukewa ba
sunana Hamza Alhassan tsakanin santara maki ministan da ya wuce alƙawaranci ya yi magana cewar a sai aikin da an kai kusan 75% an gama to amma gashi Allah ya kaddara wannan minista sai gashi ma daga bakin shi ya fara cewar aikin nan ma kofi din ma ba a share ba yanzu ma ake kokarin share gidan ma za a fara aiki dokin da minista ya kusan kwana 7 aka yi ko minti ɗaya ba da ke wutar ba
a sunana Ismail Hakim an nuna min ana siyasa wato lokacin da ya zo jihar Kaduna wuta in an dauke ta bata awa guda amma daga bisani da ya tafi sai muka dawo inna lillahi wa inna ilaihi
sunana Maimuna Jibrin daga nan kawo Kakuri Road ina ganin wani lokaci aka ce Buhari ya zama kasa a ce ga saboda yana nan gari muka samu wannan wuta wani lokaci a ce wani shugaba ne yana nan kasashe sai muka samu wuta
ganin irin dungushan da ake samu na wutar lantarki a sassan Najeriya dai ya fara jawo hankalin wasu mahukunta domin kuwa gwamnati da majalisun kasa sun fara bincike domin ganin yadda aka saida wutar lantarki da nufin ƙara duba maganar saida wutar da aka yi a baya kamar da yadda dama wasu masu fashin baki suka dade suna nuna da cewa akwai matsala maganar siyar da wutar lantarkin domin bata sauya zani ba kamar Muhammad Lawan na mai gida na cikin irin waɗannan masu fashin baki
har yanzu ana na inda yake wasu wuraren ma sai ci baya da aka samu game da wutar zaka ga inda suke samu awa 5 awa 4 yanzu sun koma awa 1 awa 2 kullun zaka ji su ƴan kasuwan suna complain maganan cewa wutan daga inda ake generating ta ne ba su samu suna siyan da ya kamata to taya aka samar da ita ba injinan da za su rarraba ta
alhakin waye ne a samar da wutar lantarki tunda ana maganan mutanen kasa su ma da suke shan wutar ba biya suke ba
alhakin gwamnati ne ta samar da wutar lantarki sai ta sa kaida
to ko me ke yawan kawo matsalar wutar lantarki a Najeriya kuma shin ma akwai wai maganar mafita kuwa Injiniya Shehu Tanimu kwararre ne akan harkar wutar lantarki kuma tsohon mahaikacin wutar lantarkin da ya kwashe shekaru da dama.
Matsalan wutar lantarki a Najeriya babban matsalan shine tunda aka fara abin da suke kira 2005 Power Sector Reforms Act wanda ya kai ga rarraba kamfanonin wutar lantarki zuwa gida-gida domin a samu a sayar da su. To tun daga wannan lokacin ne ina ganin aka samu matsala domin koda ka samar da wutar lantarki a tashoshin wutar lantarki da ainihin inda ake da kwanshi wato ita transmission idan har wutan bai je gidajen jama'a ba da masana'antu an yi aikin banza
sai suna magana ne cewa babu wutar injiniya ba ta ma ai magana yadda za a raba ta
daga baya ba yake da misali a shekarar 2019 wutan nan da ake generating akwai ta a transmission amma kamfanonin da suka sayi wutar lantarkin idan suka sayi wannan wutan suka raba mu mutane jama'a ba sa iya biyan wannan wutan
yanzu kai kana so injiniya ka ce wai akwai wutan raba ta ne matsala
akwai wutan ba a sayan isasshen wutan ne da za a raba wajen rabawan shine babban matsala sana'ar babu riba domin wanda yaje ya saya shi kanshi ya dauka cewa zai ci banza ne
da a ce lokacin tana hannun gwamnati da kuma yanzu wanne ne ya fi zama wani haske na samun wuta
gaskiyar magana mu fadi mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya lokacin take hannun gwamnati mutane sun fi samun wutar lantarki domin jami'an gwamnatin ba damuwa suke yi ba da su karbo kudaden wutan da mutane suka sha amma tunda yanzu 'yan kasuwa ne su sun siyo ne
kuma suna so su sayar.
Injiniya, an shigo sabuwar shekara, kana ganin wani haske a yanayin yadda ake tafiya na samun da wutar lantarki?
Akwai, domin tura ta fara kaiwa bango. Dukan abin da gwamnatin nan za ta yi idan ba ta samar da isasshen wutar lantarki ba kuma mutane za su iya biya ba, na rantse maka da Allah maganan ainihin tsare-tsaren gwamnati a hidda mutane daga talauci zai iya zama kaman tatsuniya.
Tasirin wutar lantarki a rayuwar al'ummar wannan zamani dai ta sa har yanzu wasu na sa ran samun ci gaba musamman ma dai a wannan sabuwar shekara da muka shigo.
Sunana Sadiq Abubakar Alhassan daga Santa Market Kaduna. Tunda wannan wace shekara ta wuce muna sa ran Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shekarar da zamu shiga ya zama tacewa an samu dacewa.
Amin su asani da kargasa. Hasashen da zamu ci zamu gani akan maganar wuta sai dai mun gani sai Allah ya nuna mana.
Eh sunana Muhammadin Hayi. To yanzu ma an samu ci baya barantane 2020.
Isa Lodi Kara, mudar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tunda jirgin binnin yamani shi jirgin binnin ingila tuja ka da italiya in ya dan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza cikin Lagos kuma ga ba da shin ga laina shin ga labincin zabajin an kafa haka ke talaran jussun kafa dubu babban kantikin suwai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan tolan da dabe jirgin zama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa tajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a kauye da cikin binne gari motocin talakawa dan su hawo mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ba magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan dai ayan talakawa an kai watan-watan ayyukan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambasada America akwai ambasada Arashi akwai ambasada Italy akwai ambasada Mexico akwai ambasada Holland akwai ambasada German da ambasada aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Bahari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Africa a Niamey tashar.